Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Alheri Grace Abdu da Baba Yakubu Makeri daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Laraba 8 ga watan Maris, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin faɗakar da al'umma kan harkokin mata. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Wani hali da 'yan bindiga suka kai a asibitin soji da ke birnin Kabul a Afghanistan ya halaka mutane 30. Kwamitin da ke kula da ayyukan tattara sirri kenan a majalisun dokokin Amurka zai gudanar da bincike akan katsalandar da Rasha ta yi a zaben Amurka. Har yau dai a Amurka ana zargin wani ma'aikacin kwantaragi ya saci bayanan sirri yadda hukumomin leken asirin Amurka ke tatsar bayanai.
Kanin labaran kenan.
Mata sun gamu da matsala. Taimako muke so a taimaka mana duk ba mu da kwandala mata.
Idan da yau mata mu ce mun yi yajin aiki nan da shekara 70 muka ce mun daina haihuwa. To duniya sai ta tashi ta kare dan shikenan al'umma za su kare.
To abin da shirin namu ya ta'allaka kai kenan yau. Kafin nan za mu wayi wakilanmu a Abuja da kuma Kaduna domin jin yadda ake tafiyar da batun sufurin jiragen sama bayan rufe tashar kasa da kasa ta birnin tarayya Abuja. Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirin himma ba ta garago, shirin da ke bayyana rayuwar 'yan kasashen nahiyar Afirka a nan Amurka. Shirin na yau kuma zai kara sahira ne da Dr. Yusuf Alasan. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a. Wasu mayaka 'yan ta'adda da suka shigar Burtu suka fito a matsayin likitoci sun kai hari a babban asibitin sojin ƙasar Afghanistan da ke birnin Kabul a yau Laraba, inda suka hallaka akalla mutane 30 kuma suka raunata wasu da dama a cewar ma'aikatar tsaron ƙasar. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce harin ya fara, an fara shi wannan hari ne da kai harin ƙunar bakin wake a wata mota a ƙofar shiga asibitin mai suna Sadar Muhammad Daud Khan, wanda kuma yake da gadaje na kwanciya guda 400. Daga baya kuma sai maharan suka ɗauke wato manyan makamai da gurneti da rigunan wato ɗauke da bamabamai da suka kutsa kai a cikin ginin asibitin. Rahotanni sun ce maharan sun ƙaiƙaici masu jinya da kuma ma'aikatan asibitin kafin daga baya dakarun ƙasar suka zo suka harbe su. Tuni dai ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan harin. Waɗanda suka shaida lamarin sun ƙara da cewa an motance dukkan marasa lafiyan ana zirga-zirga, inda aka kai su waɗanda suka samu raunin a asibiti da ake kira Wazir Akbar Khan, kuma mafi yawansu ma'aikatan asibitin ne da aka kai harin.
Kwamitin da ke kula da ayyukan tattara bayanan sirri na Majalisar Dokokin Amurka zai gudanar da bincike kan katsalandan da ake zargin Rasha ta yi a zaben Amurka a bainin jama'a ranar 20 ga watan Maris, in ji shugaban kwamitin a Majalisar Wakilai Davis Nunes. A cikin waɗanda za su bayyana gaban kwamitin don ba da bahasi akwai daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI, wato James Comey, wanda ya kasance a tsakiyar wannan batu saboda kane-kane da ya yi a binciken sakonnin email ɗin Hillary Clinton. Sai kuma Mike Rogers, daraktan hukumar tsaro, da kuma John Bannon, tsohon shugaban ma'aikatan leƙen asiri ta CIA. Nunes ya faɗa wa manema labarai cewa saboda muhimmancin wannan batu zai iya bakin ƙoƙarinsa ya ga cewa an saurari bahasin a bainin jama'a. Shugaba Donald Trump da kansa ya ƙara zafafa wannan batu akan binciken katsalandan da Rasha ta yi a zaben ƙasar a ƙarshen makon jiya, inda ya rubuta a kan shafinsa na Twitter cewa tsohon shugaba Barack Obama ya sa an yi masa kutse a wayoyin gidansa na New York zargin da kakakin Obama ya musanta.
Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya yana wani zama a asirce a yau Laraba game da harba makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta gudanar na bayan nan, abinda ya tilastawa China kira ga Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu da ma Amurka da su ɗauki mataki na daƙile ƙauracewar rikici. Gabanin wannan taron a yau Laraba, ministan harkokin wajen China Wang Yi ya buƙaci Koriya ta Arewa ta dakatar da gwaje-gwajen makamanta, wanda hakan zai iya sa Amurka da Koriya ta Kudu su dakatar da atisayin soji da suke yi na haɗin gwiwa. Wang ya kwatanta waɗannan aikace-aikacen dukkanin bangarorin a matsayin wata kafa da za ta tada tarzoma, yayin da dukkanin bangarorin ke kin janyewa. Kwamitin sulhun da ya kuma yi Allah wadai da kakkausar murya da gwajin makamai na Koriya ta Arewar a ranar Talata, kuma ya mata kashedi cewar wannan abu zai iya haifar da gasar makamai a yankin. Ministan harkokin wajen China ya yi kashedi ga Amurka da Koriya ta Arewa cewar wannan abu zai haifar da arangama, kuma ya ce akwai ruruwar tashin hankali a yankin Koriya.
To, labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC. Sabon kwarmatan bayanan sirri da ya shafi hukumomin leken asirin ƙasar Amurka ya jefa fargaba a zukatan hukumomi kan yadda za a kare bayanan sirri daga fita daga bainin jama'a. Sai dai tsofaffin ma'aikatan waɗannan hukumomi sun ce ya zuwa yanzu wannan sabon kwarmatan bayanan sirrin bai jefa rundunar wato rumbunan bayanan Amurka cikin haɗari ba. A jiya Talata ne shafin Wikileaks mai kwarmata bayanan sirri ya wallafa wasu dubban shafuka ɗauke da bayanai da suka nuna ƙarfin ikon da hukumomin leƙen asirin Amurka suke da shi wajen tatsar bayanan sirrin jama'a. Muryar Amurka dai bata yi nasarar tantance ingancin waɗannan shafuka da yawansu ya kai 8,771 ba, waɗanda aka wallafa su a shafin na Wikileaks. Ko da yake ƙwararru a wannan fanni sun ce ga dukkan alamu akwai ƙanshin gaskiya a waɗannan bayanai. Wata sanarwa da Wikileaks ya fitar na cewa hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA ta gaza tsare galibin bayanan kutse da ta yi. Ma'aikatar ta ƙara da cewa an raba maƙudan kundin bayanan kutsen CIA ga jami'an kutsen. Wani jami'in leƙen asirin Amurka da ya nemi kada a ambaci sunansa ya shaida muryar Amurka cewa ana zargin wannan ma'aikacin ɗan kwangila a hukumar ta CIA ne ya saci waɗannan bayanai.
Kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Ra'ad Al-Hussein ya yi kashedi cewar dukkanin bil'adama na fuskantar barazanar lura da yadda ake samun hare-haren ta'addanci da kuma nuna kyama da wasu 'yan siyasa ke amfani da shi wajen neman suna. Shugaban sashen kare haƙƙin bil'adama Zaid Ra'ad Al-Hussein ya ambato wasu al'amura da suka faru a sama da kasashe 40.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, bari mu bude taskar hotannin namu a birnin tarayyar Abuja, Najeriya, inda aka shiga ranar farko da rufe tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa da nufin yin gyara. Wakilinmu Nasiru Adamu Elkana da ci gaban rahoton.
Wannan aikin dai da zai ci naira miliyan 2,500 da miliyan 800 ya hada da ɗawainiyar jigilar fasinjoji ta mota da jirgin ƙasa zuwa Kaduna da koma soka a Taho da su Abuja. Ga abin da ministan zirga-zirgar jiragen Hadi Sirika ke cewa.
Abubuwan da ya kamata a yi duk an yi abubuwan da ake so a sanya tashoshin jiragen guda biyu ana kai hanya tana daidai yadda za a ɗauki fasinja kuma ta bus ɗin safa-safa daga Kaduna zuwa Abuja kuma Abuja zuwa Kaduna duk an yi. Ɗan sanda da jami'an tsaro kowa a shirye yake ga duk abin da ya kamata a yi don wannan abin zama ya yi nasara ana yi kuma in Allah da za a yi a wani lafiya insha Allah da sarki da talaka duk suna kuma amfani da filin jirgi.
Aikatarin magana da wani mai lura da lamuran yau da kullum ta yanar gizo Adamu At-Tahiru wanda ya ratso Kaduna zuwa Abuja a jajiberin kaurar. Shi me ya lura da shi ne kan hanya?
Yanda aka yin sassare duhuwar da ke iya boye miyagu yanzu ta zama ga hili an kona su ga jami'an tsaro kuma suna sa ido domin ganin titin babu wani matsala.
Kana nufin ba zulumin masu sace mutane?
A ba, saboda da an yi tafiya kaɗan za ka ga jami'an tsaro kuma ba za su yi muku koni ba za su kalle ku ne su ga yanayin tafiyar ku shi kawai suke kula da shi.
Baya ga fasinjoji da za su zo daga ƙetare ya waɗanda suke zirga-zirga a yankunan Kaduna hakan ka iya haddasa cinkoson motoci?
To zai iya saboda ƙarin yawan masu bin wurin.
Yanzu dai za a jira ga kamfanonin jiragen ƙetare da za su rika sauka a Kaduna, inda zuwa yanzu kamfanin Ethiopia ne ya ba da tabbacin hakan. Minista Sirika ya ce sun bi samun ofisoshin jakadanci don ƙarfafa gwiwar ƙasashen.
Mun je na Ingila, mun je na Faransa, mun je na Jamus, mun je na Taki, mun je na Egypt, mun je na Ethiopia, duk mun je da su, mun yi magana kuma mun nuna musu alfanun yin haka.
Ofisoshi na musamman a filin jirgin kamar na yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi sun nufi Kaduna don kafa na'urori. Komandan rundunar NDLEA Hamisu Lawan ya ce sun bullo da sabbin dabaru na dakile mugun fataucin ba dare ba rana.
Kasan shi in aka ce smuggler ne a kullun yana tunanin cewa watakil bare ya sake jarraba wata dabarar. Kwanakin baya ai takalmi aka jarraba aka shigo da shi. Kafin akai ga mawar wannan abin da ke faruwa shine cikin katon ne ake zuba kayayyakin sai a sa katon guda biyu. Sauran ga kwaya amma a cikin zahiri sai ga tamfofi. A nunawa za a kai ne kayayyakin Najeriya aka dinka amma cikin kwalin wani abu ne daban. Kullun za su rinka wannan yan dabarun to amma kullun mu muna faman tunani da kuma training.
Tsawon gyaran titin na filin jirgin Abuja kimanin kilomita 3 ne da digo 6. Nasira da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Malam Nasir, Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 8 ga watan Maris na kowace shekara a zaman ranar mata ta duniya da nufin jawo hankalin al'umma kan matsaloli da suka shafi ci gaban mata. A bana an maida hankali ne akan rawar da mata ke takawa a ma'aikatu da taken a jajirce domin neman canji. Wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal ya ji ta bakin mata a jihar Oyo.
Ajiya Abiba da Kibanci a Kiyale. Mata sun gamu da matsala. Matsala babu kwandala, mata sai su yi bauta ba a taimaka musu. Taimako muke so a taimaka mana duk ba mu da kwandala mata. Kowa kuka yake yi, wani ma sai ya kwana da yunwa. Yo babu aikin yi.
Sunana Hassana. To gaskiya wani lokaci ni ban san ma amfanin rana ba don ba gwamnati bata san da mu ba. Har dai kasar Oyo din nan gwamnati ba su san da matan Hausawa suna nan a suna ba su ƙuri'a, ba su ƙuri'a ba su san da matan Bahaushe ba. Ciya lady zaki bar dan tuwonki ko ɗan shinkafanki ki je wa mutum ƙuri'a in ya ci ma ko kallonki baya yi. Shin ana ba wa mutane muna ji ne mu ba ana taimaka ma matan in junjukan niƙa dan jari na sana'a wanda bai kai ya dawo ba.
Sunana Fatima Dambashi. A yau ranar mace na duniya. Problem mace a cikin duniya ga lokacin ga. Ko mace dai samu aiki gwamnati ko bai ba ko bai saka jikinta bai samu aiki. Wani ta saka jikinta shine dai samu aiki. Sai dai a biya kudi ko dai ba a saka jiki bai samu aiki. Sannan mu yanzu wani ana yi dama-dama sana'a.
Mata sune duniya sune dadin wannan.
Kwamishinan harkokin mata ta jihar Borno Fanta Baba Shehu inda kimanin mata 50,000 suka rasa mazajensu sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram ta bayyana inda suka sa gaba.
Sunana Zali Malam Dama. Muna nan muna sauyawa muna jajircewa muna kokari mu ga mun taso da himman mata da kokarin mu wanda Allah ya ba muna bakin iya bulwodo. Allah kuma zai taimake mu da izinin Allah mu samu mu taimaki iyaye da ƴan uwa da abokan arziki. Ko da sana'a ya take mata dai su yi kokari su yi kasu zama liability wa miji don yau in ma baki yi karatu ba ga sana'o'i na iri-iri zaki iya yi don ki taimaka mai gidanki ba sai kin tsaya kin roke shi wani abun cewa ne ba don shi yake cause din problem ga aure amma at least in dai kina da abun yi cikin gidanki ko fiyo wata ne ko kunun aya ko zobo kina yi kina saiwa zaki taimaki ƴaƴanki wurin karatu zaki taimaki mai gida wurin abinci so ba za ku samu problem ba so muna roƙon Allah shi taimake mu shi ba mu iko kowa ya jajirce tashi tsaye nashi na kanshi zaman banza ba a maraya su ragu.
Sunana Sa'adatu Ahmadu Bistani. A gaskiya yanda rayuwa take yanzu dole za mace za ta dajarce ko mace ko babba ko yarinya dan zaman banza yanzu ba namu bane yanzu kamar ni dai a rayuwata ba abin da bana sayarwa. Alhamdulillah tun ina dan juye-juye na haka na har Allah ya zo ya kawo ya kai ni inda bana zuwa ma ina zuwa kasashen waje in soka to a yanzu yanda rayuwa ta canja tafiya sai a hankali yanzu zance da nake miki dinna har garin dan wake nake da yaji nake sai da dan samu dan kudin mai da kati da dan service din mota alhamdulillah.
Mata sune duniya sune dadin wannan duniya.
To rayoyin mata kenan a birnin tarayya Abuja. A Borno kuma inda kimanin mata 50,000 suka rasa mazajensu sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram. Fanta Baba Shehu kwamishinan harkokin mata ta bayyana matakan da suke dauka domin taimaka ma waɗannan mata.
Abin da muka sa a gaba ilimi ne na yara kanana da matanmu mass illiteracy shine number 1 abin da muka sa a gaba. Na biyu shine zamu ba su jari, jarin da mun tabbatar wanda ba za su je su yi barna da shi ba. Kuma zamu yi Minister of Women Affairs zamu yi monitoring mu san cewa wannan kudin da aka ba su sun yi amfani hanyar da ya kamata. Kowane shakara muna taimaka mata, muna ba su scholarship. Number one education din shine karatu, ilmi shine abin da muka sa a gaba.
Hajiya ya gana alkali ita ce shugaban kungiyar mata na jihar Borno, wadda ce kuma yanzu hakan suna da kungiyoyi fiye da 2,500 na mata zalla da kuma suka yi register karkashin wannan kungiya. To koya wannan rana take gare su?
Wannan rana ne da muke tunawa da mata, mu zauna mu yi dan biki, mu dan yi ciye-ciye, mu yi shaye-shaye, mu dan tuna. Amma kuma a gefe ɗaya muna tare da bakin ciki. Bakin cikin mun rasa mazajenmu, amma kuma da taimako ina ji zai dan fashe mana wannan kewan. Inda muna da sana'u kaman gwamnati, yanda yanzu shugaban ƙasa Baba Buhari ya taimaka mana akan a dan ba mu dan kudade kadan, mu dan je mu dan yi sana'u, mu taimaka ma kanmu, mu taimaka ma iyalanmu, wato yaranmu kenan, kaman ta fannin zuwa makaranta, haka dai da wasu ire-iren shi. Amma kuma har yanzu muna ma Baba Kashim roƙo, ba mu da mata a cikin gwamnati da yawa, mata ma'aikata muna so a cikin gwamnatinsa.
Hajiya Fatika Kunna dai ita ce shugaban mata na jam'iyyar APC na jihar Borno, wanda ma suka mika kayayyakin tallafi ga matan da suka rasa mazajensu.
Mu ba abin da zamu ce mu ƴan Borno, kayan nan a babu mutane in za su yi benefiting. At least mutane 45,000 za su yi benefiting. Dan yau ma mutane da nazo da shi over 2,000.
To koyo matan da suka amfana da wannan tallafi ke cewa,
muna ƙara gode mata da wahalan da take yi, da hakuri da jama'a, da zubda hawayen da take alasa yi abin alheri ne gare ta har gobe.
Amma da me da me aka ba ku ne?
Muna da shinkafa, muna da somo, muna da wake, muna da biski, muna da omo, muna da sabulu.
Mata sune duniya, sune dadin.
To bari mu rufe taskar hotonnin namu a jamhuriyar Niger, inda wakiliyarmu Tamar Abari ta halarci bikin da aka yi a Damagaram. Madam Sani Aishatu ita ce mataimakiyar director kula da harkokin mata a jihar.
Menene fita daga kan talauci sana'a? Ko ta cikin gida ba a ce sai an huta waje ba, a cikin gida ma mace tana yin sana'a ta. Kenan ta huce ma kanta takaici. Shine muharin da yasa muka kirayi mata ƴan kasuwa da ƴan kwangila. Za a musu muhawara bisa kan in kana aikin kasuwanci ya kamata a ce kana da wasu takardu. Mutane suna kasuwanci ko suna aikin kwangila, akwai wasu takardu da basu sani ba, ko kuma basu san lokacin da za a kawo takardar nan ba. Shi ne muka kirayi director na jaha na ƴan kasuwa Chamber de Commerce, muka ce ya zo ya gaigaya musu duka komi da komi, hanyar da za a bi a samu wannan takarda, kuma in babu ita yaya za a yi a same ta wannan takarda.
Maga takarda na gwamnan jihar Damagaram Mamman Haru shine ya jagoranci bude babban taron na ranar matan a Damagaram. Ya ce kebe wannan rana na da muhimmanci ainin.
Wannan kebewa rana da aka yi yana da muhimmanci, saboda duka alƙalami da aka yi a ƙasashen duniya, musamman ma ƙasashe masu tasowa kamar irin Niger, mata suna ɗauke da hiyar da rabin al'umma. Amma yawanci a cikin rayuwa sai aka lura da cewa duk abin da ya shahi na ci gaba sai ya kasance mata ana maida su baya, ana ware su. Kuma wane ne yake wannan? Maza yawanci su ne suka kawo wannan lamari na gyara kansu, na san kansu, don su mai da mata baya. Wannan ne yasa aka fuskanci cewa babu wani ci gaba a duniya, an ya kasance yau ci gaban nan bangare ɗaya ne yake samu ci gaba, bangare ɗaya yana baya. Kuma sanin kowa ne cewa matan nan suna kawo gudunmuwarsu a rayuwar mu ta yau da kullum, a cikin gidajenmu, a cikin ma'aikatocinmu, a ko'ina inda aka ce an ba su gabaci, ana ganin suna taka rawar gani.
Hashiya Hawwa Juju wata 'yar kwangila ce a nan Damagaram, cewa ta yi taken na bana ya yi musu daidai.
Da duk taken da ake yi ba a taɓa tunawa da mata 'yan kasuwa ba. Yanzu ko ga yau bana sallamu ta iso gare mu. A wani abu ne ba, waye kai na mata 'yan kasuwa ne. Kullum mata suna kasuwanci, sai muka ga kullum mu ne baya. Menene baya? Saboda ya kamata kasuwancin mu ya ci gaba.
A ɗaya waje Hajiya Hawwa ta jinjina ma waɗannan matan da suka dogara da fasa dutse don su ciyar da kansu.
Ni yanzu haka cikin rana gini nake yi nima. Ina gini ina kasuwanci na ci maka hakan nan. Na kowane irin kasuwanci a mace ba mu ci aka ta yi shi, amma muna so su ci gaba Allah bude musu hanyar da za su kwasa hashin dutsen nan su samu jari na kirki wanda za su yi kasuwa. In Allah ya yarda za mu sa su hanya wanda za su samu warwarewa a cikin wannan. Mu ma ba dan muna jin dadi ba. Tun da kwasa dutsen nan hannu ya ruwa daman sun gaji da yin daka.
Mata sune duniya sune dadin wannan duniya.
Haka kawai. To kada dai a sha'afa kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 10:20 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Idan ne masu saurare na biye da mu a cikin shirin da gabata mun tsaya ne inda professor yake muna bayani game da halin da'a a zaman Amurka. To sai dai wannan karan na ce to ire-iren su da suke karatu kuma suke fice a fannin koyarwa a nan Amurka sun ki su tafi gida domin su ba da gudunmuwar su a fannin koyarwa. Ko me zai ce?
To wannan kuma wani abu ne daban. Ba wai tsayawa kaga misali alhamdulillah bin ci ai na je gida na dan saki jarrabawa in ka tuna na koma gida kamar shekaru 5 da suka huce a cikin shekara 2011 inda nake koyarwa a Kano State Polytechnic na je Allah da ikon sa na zama shugaban makarantar ne shekara 2 ina koyarwa daga nan bamu daidaita ba da gwamnati a lokacin na kuma dawowa tai to saboda harkar rayuwar yadda take idan mutum bai kai zuciyarsa nesa ba ba zai iya aiki a kasar ba saboda mutanen mu yadda suke rayuwar su daban yadda kai kuma kake kai ka saba za ka yi ba kan gaskiya kuma kun ka'ida to mutanen mu suna son yadda suke son nan haka suke so kai musu in ba kai musu ba to ba za ku daje ka ba ta gaci to wannan yana wato san zuciya da muke da shi to dole mu canza waɗannan a al'amura namu abar mutane sun zo za su aiki su aiki kuma me sai muka da lokacin da nake zan je ga malamai na wani na kan ta jarida wani ma bai zo ajin ba kan lokaci sauransu duk waɗannan na yake su an daina kallon talabijin ko kuma ka je ga malami ko kuma aikaci suna kallon talabijin option 1 duk mun hana irin waɗannan mutane suna ga ina a lokacin kamar wani ma ne wannan wani ne ya za ake ba za mu karanta jarida ba a ka'ida idan yanzu kana malamin makaranta a jilata sai kana da period ta farko da za ka koyar da lissafi misali ko turanci ka je ka ɗauki jarida kana karanta a ci kullum za ka karanta jaridan nan minti 15 kaga wannan in kai minti 15 so 5 a rana nawa kenan
za ka yi wurin 72 kenan
to 75 to kaga wannan kaiwa ɗalibanka almandahana da minti 75 a cikin wannan satin na karatu da kai musu kwangi kuma Allah yana kallon ka dai kenan to sannan kai sau da shi so hudu saboda sati hudu shi ke wata daya
150-300 kenan
to sannan kuma a cikin wannan kai sau da tara tunda dama academy giya wata tara ne in ka duba
kuma an zo ba za a cire kudin waɗannan za a hada ne a biya ka
kwaye da gaske to kaga wannan na farko ka ci waɗannan ɗaliban kuma ka ci kanka dan gaskiya almundahana kai ba a ce ka je ka karanta jarida ba ko kuma ba a ce no ka ci zuwa aji ba a kan lokaci to wannan yana ɗaya daga cikin wato abubuwa da zanya sannan na biyu akwai malaman mu duka daga elementary zuwa secondary zuwa college zuwa university gaskiya waɗanda ba sa zuwa workshops da za su ringa zita
taron ƙara ma juna sani
yawa kasan idan kai karatu ba wai shi kenan ka gama ba ko yanzu ne ke yi na gama ai nake je workshop nake je seminar kuma nake je convention na bangare karatu na to akwai waɗanda je na gani tun da suke koyarwa wani ya kai shekara 28 bai taɓa fita ko kofa ta kashi ban malam Bahaushe yaya zai san sabon
abubuwan da aka yi a wannan bangare nasa
a wannan karon sai yake koyarwa to wannan yana daga cikin abubuwa da dole idan muna son mu taimaki ilimin kasar mu a daina irin wannan
haka
kar a bar malami a ce har yayi shekara 2 ko 3 bai je yayi wannan bitar karatun ba
haka ne
ko tai to banda wannan har ila yau shi kansa kundin karatun da ake cewa karkar abu ne kamar mai rai, tunda abin nan shi take koya wa ɗalibi idan shi kansa ba ka sabunta shi. Saboda haka nan ma ka riga ka za ka samar da wannan ɗaliban da wannan makarantar
baya.
Barkatai. Mu a ƙasar nan curriculum na kowane ɓangaren fanni na ilimi in ya wuce shekara uku to fa dole a canza shi. Sai an sabunta shi an ga menene ya kamata a cire wanda za a ƙara. In ka tuna da kamar tafureta, ai da tafureta ake yanzu shi nan ya zama
computer.
Ita a waya kamar za ka iya you know abubuwa da yawa. To kaga wannan ci gaba ne wanda ya zo wa dan adam. To amma mu muna nan jiya. To idan ba mu canja waɗannan al'amura ba, to babu shakka babu inda za mu shi. Kuma ba wai marasa kwakwalwa ne ba mu da su ba. Muna da mutane, Allah na tuba da ni da kai da yana muka fito daga can. Amma gashi mun zo nan kuma muna rayuwa yadda ya kamata. Ka gani? To wannan ya nuna iliminmu na Najeriya na da babu shakka yana da kyau, yana da aminci, yana da ƙarfi saboda ni da kai duk product ɗin nan ne.
Ƙwarai.
To amma a yanzu kai kanka in ka ji abin zaka gaskiya ba tsafta. Kaga wannan ba karamin aiki bane gaskiya ga kowane gwamna da jiha. Ba ma irin mu arewa da muka dauki ilimin wato muke masa diban suke narkashi. To wannan ni ina kiran shugabannin mu ko gwamnonin mu da kuma commissionerin mu na ilimi da babban murya ya kamata su kalli Allah su kalli ma'aiki su gyara mana makarantun mu da kan elementary har zuwa university.
Prof da yake yana da iyalinsa ne?
Eh, kware da gaske. Ina da yana hudu, akwai guda ukun su yara guda biyu sun gama digirin su na farko, ɗaya ma yana koyarwa a abin nan Saudi Arabia a Riyadh, na biyu yanzu yana makarantar likita yana koyar likitanci. Sannan akwai mace ta uku da ta gama karatunta a cikin watan Disamba din nan da ya wuce, tana nan ita kuma ta fara aiki kamar sati uku da suka wuce. To sannan akwai dan hautana ya gama secondary school yanzu yana karamar college.
To masu aure, an ce laifin daɗi ƙarewa. Yau kuma nan mu kawo ƙarshen wannan tattaunawar da Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke jihar Missouri a nan Amurka. Yanzu Amadun Bakon namu da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A ji mu da wani bako na daban.
A wata jajircewa da mace za ta yi don ta samu wani hakkinta a cikin hukumar da bata damu da ita ba.
Yanku kenan a yau idan muka dawo a shirinmu na yamma, wacce irin jajircewa mata za su iya yi domin samun canji na zahiri kafin nan ga shirinmu na gaba.
Kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Al-Ra'ad Al-Hussein ya yi kashedi cewar dukkanin wato bil'adama na fuskantar barazanar lura yadda ake samun hare-hare na ta'addanci da kuma nuna kyamar baki da wasu 'yan siyasa ke amfani da shi wajen neman suna. Shugaban sashen kare haƙƙin bil'adama Zaid Al-Ra'ad Al-Hussein ya ambato wasu al'amura da suka faru a sama da ƙasashe 40, inda ya ce a ƙasashen Gambia da Uzbekistan da Tunisia da Girka ne aka samu ci gaba wajen kare haƙƙin bil'adama kaɗai. Ya ce amma banda waɗannan ƙasashe, al'amarin kare haƙƙin bil'adama ya shiga wani mawuyacin hali a faɗin duniya. Ya ce saɓanin haka akwai damuwa wurin yaƙi da take haƙƙin bil'adama a duniyar. Ya kuma yi misali da tashe-tashen hakula da ke faruwa a Sudan ta Kudu, inda yunwa ke ƙara ta'azzara a wurin.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kamar yadda muka sanar, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne mata kan irin jajircewa da suke gani za a iya yi domin samun canji mai ma'ana, sabili da haka za mu so masu bugo waya yau su ba matansu dama domin ba da gudunmuwa ga wannan shirin. Yanzu a madadin Baba da Malama Julie da injiniya mu Volarich Alheri ke muku fata alheri, sai a saurari shirin matasa yau da gobe.